أولاً الذي يوجده جواب الفتر إجراما رسى الله صلى الله عليه وآله وسلم جبود نبي قدير ثلاثين الفتر وأن يدعش إذا قلت وقتاً شاكاً ملاجية كأن الإيساء عليه السلام جبودي وشاشدة نحن من ينجم على الميت wannan masallaci ta kibili kariya wadda take kofar gidan marigayi alhaji sadi mai kaji cikin ginin zaria shan mai sari ko aka yi suna da ilimin allah subhanahu wa ta'ala shi zai gabatar mana da wannan misali muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi garwashi shi ba tare da dogon bayani ba zan yi ƙarin sauki ga malamin gobe mai shugaba ƙanƙanin kyanjaru allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagora kuma ya sanya abin da za a yi cikin gida ne kyawa wannan yankin. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا صاحب غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أنا أقول جوات السفر shine wata na biyu a cikin watannin musulunci. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 4 ga watan 11 shekara 2011 a cikin wannan babban gari na ainihin wato Zaria birnin ilimi. Sannan a wannan katafaren masallaci wanda yake da sunan katafaren malamin kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji ƙansa, Allah ya masa rahama, Allah ya kaya mutunta. Mutumin da ya kwashe rayuwarsa saboda rigimar yadda za a yi addinin Allah ya ci gaba, ya samu dama ma ta yin aure ne ba. Malam Saminaka ɗaya daga cikin malaman Malam Abubakar Saminaka yace yana karanta littafin As-Sawa'iqil Mursala na al-Imam Ibn Qayyim, ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah. Yace yadda ya ga Ibn Qayyim ya kai shakundum ya kere gidan karatu, yace anya ko zai yi a ce wannan ɗaliban Ibn Taymiyyah ne. Yace bai gama karanta Sawa'iqil Mursala din ba sai da ya kai wata gaba da sai ga shi Ibn Qayyim wata matsalar ta rikici, ya ce na tambayi malamin Ibn Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu nafsahu zakiyya, haka yake faɗa. Wannan babban malami ya yi ma addinin musulunci hidima, duk kuma mutumin da yake makin addini ne sai kaga Allah ya karrabe shi da Ibn Taymiyyah. Shi yasa da ku ga ba wanda in shi'a suka gujin haushi kamar shi, domin yana da maganganu masu nauyi wajen ranci da shi'a. Wata matsalar a cikin minhajus sunna in ya dauke ta sai ce zai ba da amsa ta fuska 50 kuma sai ya kawo fuskokin. Shi yasa za ka ga dan shi'a ya dawo daga dan karanta-karantan da ya je karantun mazhabin sa ya dawo. Farko wanda zai zo ya yi kokarin ya saka gaba shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Da haka duniyar wanda suka san karatu suka san masu karatu daga cikinsu akwai Al-Hafi Al-Imam Sumidi ya yarda cewa lallai Ibn Taymiyyah malami ne. Da haka in wani ya zo a Zaria ko a Kano ya tada kuraci bai yarda ba Ibn Taymiyyah malami bane karamu ne. Iyayen sa a karatu irin su Imam Sumidi sun ce Ibn Taymiyyah malami ne a duniyar karatu. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Munasabar wannan karatu shine akwai dan uwa da Allah madaukakin sarki ya rafa masa asiri, wato malam Salisu, yayin da ya lallafa ya samu malama Khadija ya shigo da ita ciki. Yanzu tunda ta shigo za ta zama da wadalku da tuntunawa fararin farallan. Muna roƙon Allah ya sa mu wannan aure albarka. Allah ya sa kuma a ci gara da aka yi. Allah madaukakin sarki ya ba su zuri'a tsayi ba. Ragowar samari kuma da take ci gaba da zazzara ido ba mata, muna roƙon Allah ya kawo musu mafita. Kamar zama ba mata gaskiyar magana da jura ne. Gida mafi ni'ima shine gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya faɗi ni'imominsa da dama. Yati inna laka alla tajua fiha wala ta'a wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. A hadisi annabi yace Allah ya ce a'adtu li ibadi as-salihina ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashari al-janna. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi yace inna Allah khalaqa jannata 'anni. Allah shi ya halitta aljanna zama wa manaha biyadihi, kuma Allah shi ya sa aka gina ta, shi ya gina ta da hannunsa. Sai manzon Allah ya ce labinatan min zahabin wa labinatan min fidda. Bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da kuma bulan azurfa. Wa ja'ala milaqaha aljinn. Ina ka ɗauko bulan zinari ko azurfa, abinda ake sawa don ya riƙe wannan bulan zinarin ko bulan azurfa ɗin shi ne aljanna. Sannan turbayin gidan aljanna zafaran ne. Wa hasba'aha ƙananan tsakuyin da kuma annabi ya ce lu'lu'. Allah ya ce ma aljanna takallami, yi magana da ta buɗe baki za ta yi magana. Tunda Allah madaukakin sarki ne yake ba kowane abu damar ya magana, sai ya ce kada a kula al-mu'minuna. Da mala'iku suka leƙa suka leƙo sai suka ce ko ba laki manzilul muluk. Da haka sanni Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. In kana so ka nuna ita to ka aiki mai kyau ka bari a hada a can. To amma duk da wannan aljannar fa, Allah ya ce wa kulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna, ka zauna ba kai kadai ba da matarka a cikin aljanna. Yasa Qur'ani bai daina sauka ba sai da ya bamu labari cewa a aljanna akwai mata, kuma ya faɗi siffarsu ya ce wa qawlu nifi ka amsalin lu'lu'il. Akwai qawlu matar da irin ce faritan farikal farifan, sannan ratsin baki sidik baki fitik baki wurin ya zai ratsa cikin wannan farin shi ne wa qawlu nifi. Yasa Allah ya ce ka amsalin lu'lu'il makrum. Shi mutum idan ba shi da mata sai a hankali, sai dai lura irin wanda sai Ibn Taymiyyah suka samu kansa a ciki. Ɗaya daga cikin uzuri da malamai suka ce ba matan da za su iya auren irin su Ibn Taymiyyah, mutum ne in yi shekara ɗaya biyu uku a waje zai tafi gidan yari shekara biyu uku a can. Tunda aka fara karantarwa haka aka yi ta yi ƙarshen rayuwar ma a filin aka mutu. Ka ga ba matar da za ta iya auren ka shekara ɗaya biyu ana wani shekara biyu uku ana filin. Wannan uzuri ne
shi yasa al-Imam Abu Hudda ya tara yayin littafi ya kawo masa suna Rijalul Qudda gwagwaran malaman da allazi asaru al-ilm ala zawat wannan suka fifita rayuwar karatu da karantarwa a kan aure ba shi kadai bane ya kawo malamai wajen guda 40 da wani abu cikin malaman da ya kawo imamul mufassirina al-imam ibnu jarir al-tabari farkon wanda ya fara rubuta tafsiri a duniyar sunna da haka in za ka yi gani ba ibnu jarir kadai za ka gada ba kuma ga wata irin kokolwa da Allah ya bashi yace tun da yake bai taba rubuta bai akan fari badan ya riki wani lokaci amma haka al-imam ibn jarir tabari ya fashi shekaru har ya koma zuwa ga Allah bai aure ba Abu Abdullah al-imam al-Bukhari yana cikin sannan al-imam an-Nawawi ma yana cikin da aka kaga ka tattaro wanda zaka zaga akan irin wannan suna da yawa to kowanne in ka bincika zaka ga akwai uzuri amma in ba uzuri ba zaka samu sai ka samu akwai wani dalili idan haka Allah ka dullo wa da rabuwar samari hanya wanda za a samu a ci gaba da yin auren nan ƴan matan nan da suke yawa a danga ainihin wato rage su Allah madaukakin sarki ya samu wannan aure albarka malam yayi wata magana da su ina so zan dawo kanta yace shin to iya sani na da abinda na karanta wanda yake da alaka da larabci wannan kalma tana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko tana daukan tsoho gaci da wanda shekaru suka yi masa yawa Allah ya faɗa haka a guri guda uku a cikin Qur'ani guri na farko a cikin suratul Hud inda yake wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam qala salam fama lamisa an ja'a bi idlin hani falamma ra'a aydihum la tasil ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا تسيرنا أيه باي شيخا رسم يا ولم مجنا ودتي جنيشي ما شيخا رسم سيوا فنا أتكين سورة يوسف لألا يتي قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانا إنا نراك من المنصرين صنع سورة القصص لعل يأتي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسجر الرعاء وأبونا شيخ كبير to idan kuka kalli wa'annan ma'anonin na farko da ma'anan wanda shekaru suka yi masa yawa wannan kalmar ni dai ba ta dace da zuwa dai kenan sannan akan ce al-shaykhu ana nufin malami wanda ya tara karatu ya zama mutafannini ta kowane bangare yanzu na faɗa a nan mawqifin na ce muku malaminmu malam Abubakar Saminaka kuma an san cewa ina da malamai wayannan kalmomi da shi malam yake faɗa tawazu ne dama na irin malamai na Allah kullun zaka ga ba sa daga kansu ko sun kai ba sa nuna sun kai ko sun kisa ba sa nuna sun kisa ina fata an fahimta wannan shine abin da nake so in an karar da mutane amma abin da nake so in tabbatar muku malam yana daga cikin malamanmu da muke alfahari da su muke ji da su kuma muna roƙon Allah ya tsare mana shi kuma ya tsawaita rayuwarsa don ci gaba da amfanar da al'umma akan wannan addini. Abinda za mu yi magana a kansa a ɗan ƙaramin lokacin da muke da shi abinda yake da alaƙa da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Al-Qur'ani. Kwanan nan an yi wani gagarumin biki na yayi wasu ɗalibai ƙananan yara su 40 da suka haddace Qur'ani 47 ba. Da suka haddace Qur'ani to wannan yana daga cikin bambanci tsakanin yaran ahli sunna a duniya da yaran da ba na sunna ba. Tashar Safa ta taba gabatar da program mai makamancin irin wannan bambanci tsakanin yaran sunna a duniya da kuma yaran shi'a a duniya. Idan kaga yaro yana dan karamin yayi karatu ya san ilimi ya zama mutafaddimi to zaka ga dan sunna ne. Dan da ya samu gidan shi'a sai ya koya masa buga ganga da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye yanda ma sun ƙaro ƙananan yara tun suna yin ƙanana ake musu tarbiyya dangane da yadda za a ga gina na Aisha. Kwanan nan na gani a Kano ban tabbatar ba wani ƙaramin yaro da ya taso ana masa laƙabi shi ma yaron da Ibnu Taymiyya. Yaro ne ƙaramin jindaka shi ne limamin masallacin unguwarsu kuma manya na mai da sallah yadda ka san wancan Ibnu Taymiyya na farko Allah ya ba shi zakati gurin haddaka abu haka Allah ya mayara ashe suna yana da tasiri yana fata an fahimta. To sannan za mu yi bayani dalilai da dama da suke tabbatar da cewa ɗan shi'a ba zai yarda da Qur'anin nan ba. Na sha faɗa a munasabobi da dama cewa duk wanda yake zaune yake jiran wai akwai wata gaba da zai iya haɗa kai da ɗan shi'a to ɓata ma kansa lokaci yake don a tushe ba ku haɗu ba, duk wanda kuka raba a tushe a asali to ban san a ina ne kuma za ku haɗu da shi ba. Al-Qur'ani a yare na Larabci yana da masadir guda biyar. Idan an ce masadir shi ne tushen abu kamar yadda a Hausa akan ce ya tafi yana tafiya tafiya ita ce tushe wanda daga nan ake samo ya tafi yana tafiya. Idan za ka fassara shi kamar yadda shi zuwa ga Larabci shi ne zahaba ya zahabu az-zihabu to az-zihabu a Larabci shi ne masdar. To galibi idan fi'ili sulasi ne al-mujarrad ko da ka ga ginin kalma iri ɗaya abinda yake bambantawa ka gane ma'anarsa ba iri ɗaya ba sai ka koma zuwa ga masdarin kalma kamar gala ya galu. Wannan gala ya galu ɗin akwai na wuce gona da iri akwai gala ya galu to akwai abinda yake bambanta suka gane akwai na abu ya tsada sannan akwai kuma na wuce gona da iri. Gala ya galu guluwan shi ne ta jawo zilhar sannan akwai gala ya galu wanda ɗayan kuma mazgarinsa shi ne yake nuni a kan cewa kaya ya hauhawa farashinsa ya hauhawa shi ne ainihin wato abinda yake ne. To haka yake kamar samma ya sun musamman akwai samma ya sun musamman wanda ɗaya yana nufin samma ya sun musamman shi ne kunta samma ya sun musamman kuma yana nufin shi ne ya ji abu ya kiyaye shi abinda yake bambanta su shi ne masajir ɗin. Don haka Al-Qur'ani masdar ne na ƙara'a ya ƙara'u shi ne ƙira'atan wato karatun. Don haka wannan shi ne abu na farko sannan hakan ce ƙara'a ya ƙara'u shi ne al-ƙara'u ay jama'ahu wa dammahu ko jama'ahu wa damma ba'dahu ila ba'd shi ne ya tara shi ya tattaro sashen shi zuwa ga sashen shi. Sannan hakan ce ƙara'a ya ƙara'u al-qara'in al-qara'in shi ne al-alamatu wa dalail alama da kuma dalili. Sannan hakan ce ƙara'a ya ƙara'u al-qiran shi ne al-jam'u baina shay'ani haɗawa tsakanin abubuwa guda biyu. Sannan hakan ce ƙara'a ya ƙara'u da ma'anan al-maqru abin karantawa shi ne ainihin wato ƙur'anin kenan ƙara'a ya ƙara'u ƙur'anin da ma'anan maqru shi ne Allah ya ce wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana. Dan haka ƙur'anin lalle aikin mu ne za mu tara maka shi sannan mu karantar da kai shi. Sannan hakan ce ƙara'a ya ƙara'u ira'atin shi ne idza ablaghahu iyahu idan ya isar masa da wannan saƙon shi kadai. To wa'annan ma'anonin da suka zo da shi na Larabci da dan mutumin da ya kalli littafin Allah Al-Qur'ani ya ba su nazari dai ga suna komawa zuwa ga wancan ma'anar ta ainihin wato ma'anar ta lugha tana da alaka da ma'ana ta istilahin Qur'ani ta bangarori da dama. Na farko dai cewa qara'a qara'u qira'atan shi kan shi karatun dai kenan, sannan cewa qara'a qara'u wato al qara'a qara'u shine al-qara'u shine hadawa ai al-Qur'ani kowa ya san a hade yake, sannan cewa qara'a qara'u shine al-qara'i idan an ce al-qara'i ita ce alama da kuma dalili. Shi alama dama shine abinda zai nuna maka cewa akwai wani abu, ita ce alama. Yanzu ba ku a yadda duniya take yanzu idan ya shigo garin Zaria zai je wani guri, in kowane layi an sa sambur da suna, in ya ga dama zai iya zuwa har inda zai je saboda an sa alama ba fiye da kowa ba. Shi yasa Allah ya kira Qur'ani ya ce masa hudan shiriya, yadda sambur yake shiri yadda mai tafiya akan hanya zuwa ga inda za shi. To haka kowace aya a cikin Al-Qur'ani take shiri yadda ɗan adam yadda zai sadu zuwa ga Allah lami lafiya da sannan qara'a ya qara'u wato al-qira'a shine hadawa tsakanin abubuwa guda biyu. Qur'ani ya faɗa ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun, shi yasa idan labari zai baka labarin mutum biyu yake baka, zai baka labarin mutumin kirki ya baka labarin mutumin banza ya baka labarin wuta ya baka labarin mai aljanna, saboda al-Qur'ani yana hada abubuwa guda biyu. Sannan al-Qur'ani maqru' ne, abin karantawa ne, kuma gashi ana karanta shi a kone shi. Allah ya tambaya ya ce kul ka ce musu ayu shay'in akbar shahada, wani abu ne fi girman shaida a duniya. Idan ya ce abu ƙarya ne, ƙarya ne, in ya ce gaskiya ne, gaskiya ne, in ya ce yana da amfani yana da shi, in ya ce ba shi da shi ba shi da shi. Allah ya ce wa annabi in duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa ka ce musu qulillahu, Allah shi yake ba da shaida ta ƙarshe an gama shaida. Sai ya ce shahidun, Allah shi yake shaida baini wa bainakum tsakanin ni da turo da saƙo da kuma ku da kuka ce ƙarya nake Allah bai turo ni ba. Ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran, an mun wahayin wannan alqur'anin ne da unzirakum bihi, dan kun muku gargadi da shi wa man balaga, da duk wanda alqur'anin zai kai masa nan gaba. Allah ya ce a innakum, yanzu ku dinnan fa la tashhaduna anna ma Allah alihatan ukhra, kuna ba da shi da cewa tare da Allah akwai wani yanda ya cancanta kuma a bauta masa. Allah ya ce wa annabi qul la ashhadu, kai kada ka kuskura ka ba da shi da akan haka. Qul ka ce musu inna ma huwa ilahun wahidun, lalle abun bauta kwaya ne ne tilo wanda kadai ta sassa, wa hadaniyata wa hadaniyati wanda la thaniya laha, qul inna ma huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushriku. Wannan shine ainihin wato al-Qur'ani. To lura da idan abu ya zo a larabci, kar a zo a samu wani ya ɗauko wannan ma'anar ta larabci a yi ta rigima da shi, sai malamai sai su zo su ce to ga istilahinsu. Shi yasa suka ce a wajen istilahi kuma dole ya zamanto mani'an jami'an, ya tattaro duk abin da ake bukata, sannan ya zamanto zai hana wani abu ya shiga cikin wani abu. Yanzu kalmar sahabi idan ka batta tana zuwa a Qur'ani wajen ma'ana guda tara, ana cewa sahib, ana nufin shi kanshi manzon Allah, da haka Allah ya ce wa ma sahibukum, ana cewa sahib, ana nufin sayyidina Abubakar idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ana cewa sahib, ana nufin mata, Allah ya yaqulu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, ana cewa sahib, ana nufin iyaye guda biyu, ana cewa sahib, ana nufin wanda yake abokin ka wa kana lahu samarun fa qala li sahibi, ana cewa sahib, ana nufin mazauna guri, wa nada ashabal jannati ashabal nari, ana cewa sahib, ana nufin wanda take tsaron wuta, wa ma ja'alna ashabal nari illa mala'ika. To in aka zo aka ce kalma tana daukan waɗannan ma'anonin da dama, wannan shine al-istiraku, to dole kuma a zo ai istilahi dan a hana wani abu shiga cikin abin da ake nufi. Shi yasa malamai da suka tashi ta'arifin me suke nufi da sahabin Annabi in suka faɗa suka ce to dole ya hada abu guda uku. Ya zamanto mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da Annabi. Idan sun yi zamani da Annabi ba haɗuwa to ba za a lissafa cikin sahabbai ba. Wa amana bihi ya zamanto ya yi imani da Annabi. In sun haɗu da manzon Allah bai yi imani da Annabi to ba sahabi ba ne. Sannan wa mata alal imani sannan ya mutu akan imani. Wannan ya sa ba za ka taɓa ɗauko munafiki ka tura cikin sahabbai ba don munafiki daban sahabbai daban. Munafiki bai ma zama musulmi ba ballantana ya zama sahabi. A tarihin musulunci ma wanda suka fara zagin sahabban Annabi a Madina munafikai ne. Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Suwa suka kara kallon sahabbai suka ce musu wawaye munafikai ne. Su ne suka ce yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yadkhulu janna al-a'zz. Idan yan gari suka dawo masu izza sai sun fitar da baki kaskantattu. To yadda suka zamanto sun fara zagin su ya kura ka zo kuma ka ce kuma su ma ai su ma ainihin wato sahabbai ne duka tura su ciki wanda yana daga cikin abin da shi'a suka yi dan daga ƙarshe su tura duk wanda suke so su tura cikin munafikai su fi Abubakar munafiki ne Umar munafiki ne wanda muke yin WhatsApp da su a group da dama na sha turawa sun gani akwai wani group da ake chatin sunansa hiwaratun baina shi'a wa sunna. Ana cikin tattaunawa ta ilimi kawai sai wani ya rubuto da Hausa da sunansa da namban wayarsa a jiki yace Allah ka tsine wa Umar dan Khattab yace har Umar ya mutu bai daina luwadi ba haka ya rubuto kalma da kalma sai kuma yace barka gani yanzu zai dawo wai saboda ya zaki sahabi ya barka gani yanzu wancan zai dawo. Kwanan nan na ga bidiyo CD ya bidiyo audio bidiyo yana yawo na shi wannan mutumin na nan garin wannan mutum wannan malam ka kiyaye taba mutuncin sahabbai. Allah ya tsira ma inna minal mujrimin muntakina sai mun ki mataki wanda suka saurari laskarmu da muka yi waliyan gaske ba na dumfanta ba ai mu a gurinmu in sahabi bai zama wali ba ƙarya ne. Allah bai da wali a doron ƙasa. Yake faɗa yace wai bidiyon kuma akwai a wayata yace duk wata halittar Allah idan ka cire Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wata halittar Allah da ta kai Ali bin Abi Talib daraja. Yace ko mala'ika Jibril ne ko Mika'il ne ko Israfil ne ko Musa ko Isa ko Ibrahim ko Nuhu haka ya faɗa kalma da kalma kuma yace Allah ne ya tsara haka. To shi ne a wani gurin na kasa haƙuri na ce da magana ake da shi gaba da gaba sai ki a gidan uwarwa Allah ya tsara haka. In dai a Qur'ani ne ƙarya ne ba inda Allah ya faɗa haka in kuma akwai inda Allah ya faɗa ya nuna mana wurin. Da haka mu a aqidarmu duk wani mutum da yake da matsayi da daraja a gurin Allah in ba Annabi ba ne shi Annabi ya bi shi. Yanzu ka zo ka ce ga wani mutum ba Annabi ba amma ulil azmi minar rusul shi ya fi shi daraja. Dan girman Allah wannan ba gare ta Qur'ani ba ne. Wannan shi da muka takura shi cewa sai ka kawo ma a ina Allah ya ambaci sunan Ali bin Abi Talib a Qur'ani sai ya sha kowa da ma'ana kuma kanan aliya. Ya Allah ya daga shi gashi Ahlus Sunnah ko kaɗan ba su da matsala da Ali bin Abi Talib Allah ya ƙala masa yadda. Amma wannan matsayin da aka ɗauka aka ba shi shi ma da yana gare ba zai daga wannan matsayin ba. Kuma bai taɓa da'awar wannan matsayin ba cewa ya fi duk wani annabin Allah daraja kawai fa khalafa min ba'dihim khalqun. Bayan sun tafi ƴan bayan sai suka zo daga bayan sai suka ɗauka waɗannan miyagun aƙidun suke jingina a bayan Allah mutane kirki. to wannan yana da kafi dan haka istilahi shi yake kare wani abu dangane da shiga wani abu tunda kalmar alqur'ani a yare na larabci takan dauki abun karantawa abun hadawa alama kar wani shi ma yaji ya hado littafi zai ce to shi ma wannan nashi qur'ani ne ina baka isa ba sai malamai suka ce duk abin da zai zama qur'ani sai ya cika wannan sharadi ta'arifin sa na farko ya zamanto huwa kalamun lahi zancen Allah ne in ka zo da wani abu kai ma kace naka qur'ani ne sai a tambaye ka maganar waye idan maganar ka ce ka har hada ko wasu ne suka taru aka har hada to kaga daga nan ya rushe kasancewar sa qur'ani ita kuma kasancewar alqur'ani a ce wannan magana ce ta Allah fa ya ba ta matsayin da ta bambanta da maganar kowa a duniya domin yanzu inda za a tashi wani yanzu a tambaye shi a nan gurin a ce masa da Allah yanzu da kai da Allah waye ko wani daraja wannan tambaye tana bukatar amsa sai sa wani malami ya ce alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu idan qila anna sayfa amda min al'asa ai takobi yana rage daraja idan aka dauko takobi aka dauko sanda ana tambaye mutane sai da ma da Allah kun dai ga takobin nan da kira sandan nan waye ko wani kai to yadda zai da amsa inda za a tambaye ka tsakanin kai da Allah waye ko wani daraja to maganar Allah da maganar da ba ta Allah ba haka ta zarni kuma Allah ya yi magana yana magana zai ci gaba da maganar da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta magana walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وهارون وآتينا داود ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا من لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الله يعي مكانا لأنه موسى مكانا أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله أن ياي مغنى مغنى الدسلات لشي سبحانه وتعالى فالقرآن دولي زمنته هو كلام الله زنتن الله magana ce ta Allah magana da kafa in tariki ce aka karanta littafi akai ma Allah kuka sai kuma ya saurari mutane saboda kimar magana sannan al-munazzalu ala khatim al-anbiya wanda aka saukar da shi akan shugabakin annaba in ka zo da qur'ani kai karfin hali kace kai ma naka qur'ani aka ce maganan waye kace na Allah ne to tambaya ta biyu da zaka amsa kai naka wa ka sauka wa shi wannan dai wanda ke hannun musulmi al-munazzal ala qatil al-anbiya an sauka da shi akan cika bakin annabawa kai naka wa ka sauka wa shi sai kai ainihin wato yi bayani da ainihin wato mutane al-munazzal ala qatil al-anbiya wal mursalina shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bi wasitatil amin ta hanyar aiko amintaffe shine mala'ika jibrilu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mala'ika jibrilu amintacce sannan aka ba amintaccen saƙo daga sama ya kawo wanda ya fi kowa amana a ƙasa an ba aminin sama ya kawo ma aminin ƙasa saƙo sannan al-maktub wanda aka rubuta shi fil masahif a cikin fallayen takardu al-mahfuz wanda ake haddacewa fi suduri a cikin kiraza da haka za ka ga ba littafin da Allah madaukakin sarki da ya kaddara cewa zai tsare shi sai kuma ya sauwaƙe wanda za su dinga haddace al-qur'ani shi yasa za ka ga cikin tsarin Allah bai yadda ba littafin sai to zarta shi yasa kake ganin ƙananan yara yanzu wanda suke tasowa suna haddace qur'ani kuma duk girman ka in ka zo ka karanta Qur'ani ba daidai ba yaro yana bayan ka sai ce maka ba daidai bane sai ya gyara ka iya ganin wani yaron ya haddace Qur'ani da za ka yi cikakken sentence na larabci in ka ce mai karanta ba zai amma kana rubuta Qur'ani zai ce maka wannan ba Qur'ani ba ne ba haka yake ba shi yasa za ka ga an kiyaye da wasu ɗige-ɗige da wasu waye wanda wani bai san dalili ba amma an kiyaye shi sannan al-manqulu ilayna bit-tawatur wanda aka karanto al-qur'ani zuwa gare mu ta hanyar tawatur shine daga jama'a zuwa jama'a da al'adance ba zai wasu hadu al'adance wanda ba zai bo innan mutanen su hadisi gariya yanzu a zamanin da ba waya ba mashin ba mota ballanta na jirgin sama kana neman labari waya daya ka zo zariya mutumin da mutane dama suna kyautata zato a kan shi mutumin kirki ne ya fada maka magana ka wuce ka tafi Kano ka je wajen wani ya fada maka magana irin wacce wanda yake ka zari ya fada ma ba tare da na Kano ya san na zari bai san na Kano ba ka wuce ka tafi Bauchi ka tafi Jigawa ka tafi Gombe ka tafi Adamawa ka tafi ka dawo ka yi nan kai Sokoto kai Kebbi dukkan waɗannan mutanen su fada maka labari dai ba tare da wannan ya san wannan ba shin dai waɗannan mutanen su hadisi ƙarya ba wannan fa ya buga ba yace to wane yana zuwa in ya zo ka ce mai to abin da yake tambaya kaza kaza ga a wani bai san wani ba kuma kana neman labari diya duk kuma suka hadu suka faɗi labari dai kaga wannan a al'adance bai yi wasu hadisi ƙarya to haka alqur'ani ya zo mana sannan al-muta'abbalu bi tilawati wanda aka bautar da mu karanta shi ma ibada ne Qur'ani ne zaka yi tashi ka karanta da daddare idan ka karanta da daddare gari ya waye ka ci gaba da karatun da yamma ka ci gaba idan ba Qur'ani ba ba littafin da hakan zai iya ainihin wasiwa wal amalu
mazai ɗauka ba? A to ko su rage fankokin
yanzu kana da minti na 35 da kuma ya su kamfanin na ka
na kamar ya za a wasu kwanu
wani aman da kuma yin aiki wato bi muktadaha da abinda ayoyin alqur'anin suke hukuntawa fi jami'i jawanibil hayati a cikin dukkan bangarorin rayuwar dan adam fi kulli zamanin wa makanin kuma littafin nan da Allah ya dace da kowane zamani da kowane wuri da za a dauki alqur'ani da sunna a dabbaka a zariya a tafi America a dabbaka za ka ga sun yi daidai shi yasa za ka ga mutanen da suke bin addini yadda annabi ya saukar da shi ba sani sai kaga tare da kun bambanta da mutum a launi da yare amma wallahi da kun haɗu da shi a wata duniya kana ganin sai kaga wannan dangwa ne saboda annabi ɗaya ake mai littafin ya yi da haka alqur'ani ya dace da sha'anin rayuwar mutane kowane zamani da kowane wuri domin magana ce ta Allah wanda kuma yake maganan nan shi ya halicci dan adam ya fi kowa sanin dan adam cikinsa da bayansa shi ya fi kowa kuma sanin wani tsari dan adam ya kamata ya rayu a kansa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ka ga asalin rashin mutane zaman su lafiya shi ne fito na fito da abin da Allah yake aiko annabawa da shi yanzu za ka ga idan yanzu mutum aka yi masa operation ya taso aka fito da shi daga ɗakin tiyata, wani likitan zai zuwa ya tsaya a kansa sai yi ma likitan ba ma musulmi ba ne, daga cikin ƙa'idar da zai bayar zai ce to ya haƙuri duk wani abinci mai nauyi kare shi a ɗan dinga ba shi shayi haka da Lipton da madara madara haka. A wannan lokacin saboda yana so ya samu cin abinci na dindindin nan gaba, wannan ƙa'idojin bai fatali da su, ya ce kai ku rabu da shi shi ɗan banza ku kawo min tuwon shinkafa mai taushe in ji ba duk abin da zai faru ya daɗe ba da zai ce a kawo masa mai taushe tuwon shinkafa ya ji ba don Allah ɗan uwan shi za su yi ɗan saboda sun san yana cin wannan ciwon ya ciwo bala'i. To haka Allah ya turo annabawa da saƙo da littafi ya ce musu ga wasu abubuwa na rayuwar duniya mutane su haƙura da su don ya ba su damar rayuwa ta dindindin ita ce ta lahira. Sai mutane suka yi fatali da abin da Allah ya turo annabawa suka ce imma bilisanil hal ko bilisanil maqal, bilisanil maqal wasu sun faɗa, bilisanil hal kuma wasu aikin su ne yake nuna haka, amma ba za ka gane ba sai idan an tafi lahira sannan mutum zai gane ya kai kan ya baro Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Al-Mabdu wanda aka fara shi bi suratul Fatiha da suratul Fatiha, Al-Mabdu wanda aka cika shi bi suratul Nasi da suratul Nasi, wannan shine Al-Qur'ani da aka masu cewa Qur'ani tun daga Baqara hannu su gyara su dinga cewa tun daga Fatiha hannu, domin ita Fatiha ita ce ummul kitabi ne ga duk wanda ya karanta tafsirin ulumul Qur'ani, in ya karanta Fatiha ya san gabaki da asrarun Qur'ani, Fatiha ta kunshe shi ita ce kanin labaran. Baqara da Ali Imran har addini Qur'ani ana maka bayanin abinda kanin labaran ya kunsa ne, in dai mutum ya karanta Qur'ani ya fahimci Fatiha da ke to abinda Fatiha ta kunsa ke ka ko ga ai kowane uwa dole ya tutiya da asalinsa domin asalin ita cewa ita ce mahaifiyarsa, ko sannan haka Allah ya tabbatar da cewa wato wannan suratul Fatiha ita ce ummul kitabi ita ce ainihin wato uwar littafin. Wannan shi abu na farko, akwai wasiya ta hanyar bin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Busairi a cikin alburda haka ya faɗa ya ce da ani wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhuri narin ila lailan alal alim sai ya ce fa dhurriyyatu muslimin huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntazim fa ma tazulu amalul mali ila ma fihi min karamil akhlaq wa shiyam sai ya ce ayatu haqqin min arrahman muhdathatun qadimatun sifatul mawsuf bil qidam lam tatarin bi zaman wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an ilm damat ladina fasaqat kull mu'jizatin min an-nabiyyi izza'at wa lan tazim. Sannan haka wani malami ya faɗa ya ce wa bin tadabburi da tadabburi ne wa tartili fatl kitaballahi la siyama fi nisbatil zulm da tadabburi ne da kuma jiranta karatun alqur'ani
Thank you.
to kuma ka rigin shi dogon mu kana da kyau din mun ne ba ta kuma shi ko dan ne dole ne a tarkata
to dan haka yake cewa bi tadabburi والترتيل فضل كتاب الله لا سيما في انجيل الظلم تهني التدبر da kuma jeranta karatun yace ka kashi ka karanta littafin Allah musamman ma a cikin duhun dare har yaje inda yake cewa huwal kitabul ladhi man qama yaqra'uhu ka'annama khataba ar-rahman bil kalim shine littafin da duk wanda ya minke yana karanta shi kaman ya minke ne suna tattaunawa da shi da Allah subhanahu wa ta'ala huwa siratu huwa al-hablul mutin هو الميزان والقروة الوثقى للمتسم هو البيان هو الذكر الحكيم هو الميزان وهو التوصيل فقنا به في كل منبهم هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عالم يتي هو الصراط وأن شيني تفركي مديدتي هو الحبل المتين يتي إجابة قربي هو الميزان shine ma'auni huwal urwatul wuthqa ita ce igiya mafi aminci amma li mu'tasimi ga wanda ya nemi ainihin wato kariya ya nemi tsari huwal bayan wannan littafin shine bayani huwal zikrul hakim shine abin ambato mai hikima huwal tafsir shi yake bayani daki daki faqna bihi fi kulli mubdi huwal munazzal nuran bayyinan wa hudan shine littafin da aka saukar a matsayin shiriya da haske don haka yace huwa shifa'u liman fil qalbi min safar shine littafin da yake warkar da abin da ke cikin zuciya na rashin lafiya akwai rashin lafiya da duk duniya ba wani likita da yake da tajiwa a kanta ba ma wai rashin lafiya ba wanda yake ma'anawi hatta jinsi yanzu matsala ta sihiri idan ta faru wata likitoci idan aka tashi aka kai matsala gurin su su da kansu in suka kalle ta za su rasince a dawo gida a magani sun san ba su da rabo a kanta sai ƙur'ani shi yake da ta ce wa haka to ballantana yanzu idan ɗabi'un mutum suka lalace zuciyarsa ta lalace da aiki mara kyau ya zama munafiki ya zama kara ka taɓa ganin wani mutum a layin asibiti ya yi tsakani sai da ya gama yankan kati ya zo kan likita ya ce to likita ni fa nan da kake gani na mulabiki ne kuma na ga an ce kana ba da magani ne na tsawo ko Allah zai sa a samu maganin mulabiki a wurin koran ka ne ka tashi ka bashi yana ganin ka samu matsala saboda wannan wata matsala ce da ba shi da magani a kanta amma Qur'ani yana da magani a kanta shi yasa karkashin wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana abun dai yace yana daga cikin kaurace mu Qur'ani da mutane suke shine at-tadawi bi rashin yin magani da Al-Qur'ani a wasu matsaloli na rashin lafiya idan sun faru wannan yana daga cikin kaurace mu ainihin wato Al-Qur'ani da haka wannan ba daidai bane sannan lakinna qawli qulil imani iz amilu sai dai shi alqur'ani kuma abu ta imani idan suka yi aiki da shi bima fi bima atafir min ilmi wa min hikami amma ala man tawalla anhu fa huwa aman likawnihi an huda al mustanir ali duk mutumin da kuma ya kauce wa shirin qur'ani ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to abane da yake da wahala Allah ya bar shi ya zauna lafiya lau garariya garau ba shi da matsala a rayuwarsa ba zai taɓa yi ba saboda haka yana daga ciki abin da ya zo na falalar Qur'ani da kuma yabo akan wanda suke karanta shi Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wanda suke karanta littafin Allah duk inda lafazin tilawa ya zo a Qur'ani to ka hada abu guda biyu karkashinsa at-tilawa karatun sannan da kuma bin Qur'ani kar a samu at-tilawa kadai ba tare da bin Qur'anin ba domin talayatulu yakan dauki ma'anar karantawa sannan talayatulu yakan dauki ma'anar tabi'a yabi sai sa Allah da ya tashi ya ce mana wa shamsu wa duhaha sai ya ce wal qamari idza talaha shine da ma'anar idza asba'a idan ya fita dan haka innal ladina yatluna kitaban lahi wanda suke karanta littafin Allah ba karatu kadai ba kuma suke bin littafin ta hanyar aiki da shi wa qamu salata sannan suka zaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka ciyar da abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya a boye da bayyane Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur to wa'annan su ne wanda suka kafa foundation na kasuwancin da har abada babu yadda za a yi rushi liwafiyahum ujurahum yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur alqur'ani kenan dan haka in kana neman danka yi albarka yanzu duk karatun da ka sashi a duniya ba zai gagare shi ba to ka sashi ya haddace qur'ani ka gani ko kuwa ba yadda za a yi Allah ya kalli littafin ya ce kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne mai albarka to dukkan kokolwar da aka kokari aka tusa mata wannan littafi na Allah ba za ta zamanto daidai da kokolwar da ba littafin Allah a kanta ba bai taba yi ba wallahi kuma kowane karatu za a duniya kuwa wallahi sai ka gaba ɗaya ba ne sai sa za ka ga akwai kulliyoyin da in baka haddace qur'ani ba ko kana so kai ba za ka fice ka ba yanzu san karatun ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka ba zai yi ba saboda ba qur'ani a kan ina fata an fahimta to wannan yana da gaske to akwai adabu da nake so in yi magana a kansu a kan karatun qur'ani idan lokaci ya ba ni amma maganar da na faɗa na ce muku shi'a ba su yarda da qur'ani ba to wannan baka rage da faɗa an fahimta ya yi na farko kar mu manta cewa qur'ani an hada shi a matakai guda uku ne zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana saukar da wahayi akwai masu rubutawa sannan zamanin gwamnatin sayyidina abubakar da umar wanda ya zo ya tattara qur'ani a wannan tsarin da muke kallonsa da kuma ruwayoyinsa guda goma ko kira'o'i shine sayyidina usman da haka duk qur'anin da ke hannun musulmin duniya mai ake kiransa rasulul usmani shine qur'anin da sayyidina usman ya sa aka rubuta shine rasulul usmani saboda haka kamar yadda muka ce gwamnatoci guda uku aka rubuta wannan alqur'ani wanda ke hannun mutane musulmi a duniya shine rasulul usmani wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ainihi abu zai da wannan qur'anin ba kuma lokaci zai zo za ka ji da kunnanka yanzu ba sun fara maganin cewa ba a halittar Allah in ba annabi Muhammadu ba wanda ya ka alimi na bi talib daraja dan aka ce maka dan shi a zai fito wannan maganar dan Allah za a yarda za a ce ai kai wasu mutane ne masu son cigaban addini ana musu baƙin ciki ne ana musu jahannama ciki ne to ka jira in Allah ya maka tsawon rai nan gaba sai ka ji sun fito sun ce annabin ma Ali bin Abi Talib ya bi shi inda kana da rai sai ka ji wannan ranar nan mun tattauna da wannan shi'a ya kawo hadisin annabi ya ce inni tarikum fikum sabalain zan ban muku nauyaya guda biyu na farko littafin Allah sannan Ahlul Baiti muka kai muka komo da shi akan Ahlul Baiti domin Ahlul Baiti a gurin Ahlus Sunna kamar yadda kuka sani na farko matan annabi sai ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dangin annabi amma su a gurin ɗan shi'a Ahlul Baiti mutum biyar ne kuma suka ce da nassin Qur'ani da nassin hadisi abun bakin ciki kuma matan annabi da ayoyin suka sauka a gidan suka cire suka ce ba sa ciki sai suka ɗauko wanda ba a ma haife shi a zamanin ba suka ce yana ciki domin a imma guda tara tun daga kan Hussein Allah ya tsara masa yadda ba wanda ayar ta sauka yana nan Ali Zainal Abidin ayar ta sauka bai duniya Jafaru Sadiq ayar ta sauka bai duniya har zuwa na tara mahadi din da suka zo suka tusa suka ce Ali Baiti ne su ba ta ba ma sa duniya ayar ta sauka amma ga wanda suna nan a gidan sa ta saukar da ayar duki kuma ba ta shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace inda al'aqal wajen hankali duk duniya ba wanda yake dan shi a wuta wawanci ba shi yasa wawancin ne yake sa kaga abin da ya tabbata da nasi karara sai su ce ƙarya ne abin da ba nasi kuma sai su ce gaskiya ne yanzu tabbatuwar cewa annabawa sun fi kowa daraja wannan ba nasi karara bane da nassin Qur'ani me ma'anan annabi in an ce annabi daga abu guda biyu ne kuma annabuwa shine al-makan al-muntafi ko annabu labari ba wanda matsayi na ƙarshe da Allah zai maka a matsayin ka na mutum yayi ka annabi kuma annabta ba ibada ake ba a kai wannan matsayin da Allah zai nada kai ke kai annabi shi yasa annabi Isa ranar da yazo duniya ya ce wa mutanansa inni abdullahi ataniyar kitaba wa ja'alani nabiyya annabi Yahaya yana dan karami Allah ya ce ya Yahaya khudh al-kitaba bi quwwa wa atinahu al-hukma saboda najini Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya sa manzanci shi wa ya kamata ya nada manzo ya zabe shi a matsayin annabi yayin da ya tabbata da nassin Qur'ani cewa annabi ya fi kowa matsayi da daraja a gurin Allah dan ba nadi ake ba Allah ne ke nadawa to sai kuma sai suka zo suka ce to ƙarya ne Ali bin Abi Talib duka annabawan nan ya fi su daraja yanzu maganar cewa Ali bin Abi Talib ya fi su daraja wannan ka ga ba nasi ba ne amma maganar annabawa sun fi kowa daraja da matsayi a gurin Allah wannan nasi ne daga gurin Allah to hankalin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace mutum ba zai taɓa iya shiga shi'a ba wallahi sai hankalin ya samu matsala sannan yake iya shiga amma kana da hankali salimi lafiyayye to ba za ka iya shi'a ba saboda ba addinin da yake da cin karo da contradiction irin addinin shi'anci yanzu yanzu nan sai a faɗa maka magana kuma yanzu an jima sai a warware mai sai a warware magana a ce maka ai imami ai taqiyyai sai sa suka gina taqiyyin nan dan su samu wa kansu mafita akan kowane irin abu idan abu ya faru sai a ce taqiyya ne kwanan nan naga wani bidiyo na wani dan shi'a yana faɗa cewa da na san haka da mun zo da project to da mun faɗa mu sai mu haska mu ce to gashi dan haka muke yanzu a gurare da dama in mun faɗa sai mu ce to ga abin da suka faɗa dan wani dan akwai waɗanda fa duk yadda abubuwan nan ke faruwa garin yake kawai ɗan izala ba sa son zaman lafiya yaya za a yi a ce musulmi mutane na la ilaha illallah su ba sahabbai la ilaha illallah su hannun annabi suka karɓa ba amma mutanen nan suka ce waɗancan mutanen kafirai annabi ya bar duniya wanda suka rabe addinin musulunci ba su wuce mutum tara ba, kuma cikin wanda suka kafirta akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman. Wanda ya karɓi la ilaha illallah shi hannun annabi an ce ba te ba, kai hannun wa ka karɓa da zamu yi da taka? Shi ne amsar toyi, hannun wa kai ka karɓi taka da zamu yi da ita? Su a hannun annabi suka karɓa, daga cikin wanda suka karɓa a hannun annabi yanzu haka ga annabi a kwance a kabari, ga wannan a nan, ga wannan a nan. Amma an ce ka su la ilaha illallah ba te ba, ai da na faɗa muku ga ɗan Shi'a yana faɗa cewa Allah ka tsine wa Umar ɗan Khattab. To duk wannan amsoshin ga wanda yake karatu da tambayar da aka yi cewa me yasa kuke karanta Qur'ani, duk malaman su sun ba da amsa cewa dole a yi aiki da wannan Qur'anin akan taqiya har sai mahadi ya zo da Qur'anin gaske. Tun hijira shekara 200 da wani abu wai aka biyo mahadi, za a kashe shi, ya gudu ya tafi wani ramin bera a Iraki ya shiga, ya ce ba zai fito ba, zai koya zama ɗan iska sannan zai dawo. Don haka akwai Qur'anin gaske a hannun shi yana can, wallahi ruwa yi ne tabbatacce a littafin Shi'a. Kuma yanzu wannan maganar da muke ba ɗan Shi'an da zai musa mana, domin idan da mun faɗa kun musa saboda kun san ba littattafan a hannunmu, yanzu kun san akwai littattafan a hannunmu. Kul tu'minu aw la tu'minu, ne ko ku dawo ku yi imani ko kuma ku yi imani, amma dai yanzu in muka faɗa abu muka ce akwai kaza, kai ba ma wannan ba ma na littattafai hatta na malamai da suke rayuwa a wannan zamanin na Shi'a, akwai wanda suke ikirari su fito da abu. Na karanta a cikin Al-Qur'an fi tafsirin Qur'an na Shi'a na Hashim al-Bahrani da ya zo tafsirin inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kun san mai fassara inna anzalnahu fi lailatul qadr? Dan girman Allah, mai fassara musulmin duniya akan inna anzalnahu fi lailatul qadr? Ba mun saukar da Al-Qur'ani a daren lailatul qadr ba? Sai ce mun saukar da Qur'ani, ba Qur'ani ake magana ba, Ali ibn Abi Talib aka sauka. Wama a jara kamar lailatul qadr yace ita ce na Fatima, saboda ƙarshe Allah yace salamun hiya, da aka hiya din ya hudu addalil ya hudu ilana na Fatima. Idan ka ce ba daidai bane sai maka makin ahlul bait. Wannan bayan na karanta a tafsiri, akwai daga cikin malaman su da na saurari tafsirin sa, kuma ina da bidiyon da ya fito yake tabbatar da wannan tafsirin, cewa duk wanda ya kalli siyakin Qur'ani ya san ba ana maganar saukar da Qur'ani ba ne, ana maganar cewa lalle an saukar da Ali ibn Abi Talib ne, shine inna anzalnahu hudun ad-damir yaudu ilayhi. Wannan an faɗa maka karka ƙaryata, domin ai gashi yanzu suna maganar cewa da yaran ka na Hausa, duk wani mutum wanda ba annabi, duk wani mutum in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ali ibn Abi Talib ya fi shi daraja. To haka suke fassara. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال ياتي كذا قل يا ابا بموتا غدا بيتي افسر اتي تو كذا قل يا ابو بكر وعمر سنه إلهين اثنين. هكا ان كان سوران تفسيرن سو هكا ذاك غا انا فسرا. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اتي الله ياتي مكو كافر شيني ابو بكر وسوقا شيني عمر العصيان شيني عثمان هكا ذاك تغني ا تفسيرن هكا سكين تفسير هكا سكي فسر ايو. To yanzu ga ƙadiyya kamar haka, sai na ce masa to ai abin yana da sauƙi, da mu da ku a auna a gani, amma aune guda biyu suwa suka kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama. Na farko wasiyar da annabi ya fara yi yace innai tarikum fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah, na farko littafin Allah. Na ce masa dan girman Allah da ahlus sunna da Shi'a suwa suka fi iya karatun Qur'ani a duniya? Shi na ce ya ba kansa amsa. Na ce kaga kai yanzu da ta gaske wasiyar annabi ka ɗauke ta, da ya kamata ka fi ni iya Qur'ani. Na ce amma yanzu ga wata ayar ɗinka ne ma sai na nunuwa, ina wasiyar annabi da ya ce ku a kula da Qur'ani? Na ce kuma ina so ka kawo mun malamin ƙira'a kwaya ɗaya a duniyar Shi'a, ka faɗi shi, ka faɗi malamin Shi'a kwaya ɗaya na ƙira'a a duniya.
irin yadda aka da irin su Imam Shafi'i a duniyar qira'a, irin yadda a nan kusa-kusa ake da irin su Mahmud Khalil al-Qusayri wanda kafin ya bar duniya duk waɗannan qira'o'in guda 10 sai da ya mata albon nake ka kawo a duniyar shi aka faɗi mutum daya a gidan karatun qur'ani babu nake to yadda annabi ya yi wasiya yace a riƙe qur'ani a auna mu da mu da ku wajen damuwa da qur'ani daga nan ne za a gane a mataki na biyu kuma suwa suka riƙe wasiyar annabi dangane da ahlul baitin shi yayin da mutum ya kasa riƙe wasiyar annabi dangane da qur'ani ai ba zai iya riƙe wasiyar annabi ma dangane da ahlul baitin ba zai taɓa yi ba to yanzu a binciken da aka yi in kaga ɗan shi'a ya haddace qur'ani ko dai da ba ɗan shi'a bane daga baya shiga shi'a ni da ko wata makaranta da san an kafa an gwamma har makarantar tawaki aka daina karatun billahi da ko izu goma ba wanda ya haddace a makarantar amma yanzu wata unguwa ce da aka shiga a kowane gari kana neman ma'addata qur'ani cikin ahlus sunna baka samu ba dan Allah da mu da su waye kiyaye wasiyar annabi dangane da qur'ani saboda wannan wasiya ahlus sunna sun dauke ta da kima da mutunci sun mutunta ta sai na mantu ba wanda ya kai ta kula da qur'ani da karatun qur'ani uwa uba kuma sai ran da ka tashi ka tafi saudiya zaka je zaka ga yadda ake ma qur'ani hidima yadda ake ma littafin Allah a yanzu kafirin mutanen nan bai bayyana ba karara yanzu kwanan nan ai kowa ya ga yadda a ƙasar Yemen aka yi amfani da ƴan shi'a ƴan tawaye da ke ƙasar Yemen aka harbo mita zuwa ƙasar Saudiya tsakanin shi da ifa kilomita 65 ne ina yi din fara zai zo rubutu da Kaaba dan girman Allah musulmi zai zo rubutu da Kaaba dama sun ce daga cikin aikin da mahadi zai yi idan ya bayyana sai ya zo ya rubuce ɗakin Kaaba wannan yana daga ciki duk wannan abin da ake yi fa wani yana ganin kawai a ƴan izala ba sa son zaman lafiya ne to mu ba zaman lafiya bane ba masu ƴan izala sun fi kowa damuwa da addinin gaske ne shi yasa in an zagi matan annabi hankalin su ya fi kowa tashi idan an zagi sahabban annabi hankalin su ya fi na kowa ne ya fi na kowa tashi in an taɓa annabin hankalin su ya fi na kowa tashi in an taɓa qur'ani hankalin su ya fi na kowa ne ya fi na kowa tashi wanda yake a ai su suna zaune da su ba laifi suna zaune zaman lafiya suna mutunta su suna waye waye suna kaza 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 shikenan Allah ya sa a ci daɗi lafiya amma dai waki ya ƙaryata maganar da yake faɗa dan ni na san a Kaduna a rigasa akwai lokacin da aka yi faɗa da ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa har sai da aka yi kisa saboda sun zo suna wa'azi a masallacin suna zagin sahabbai ƙarara su kuma suka farga suka zo wannan kofar suka sa kofar Abubakar wannan kofar Umar wannan kofar Usman sannan wannan suka sa kofar Ali to daga sawayen nan sunayen kofofin ne daga nan rigima ta tashi duk kuma wanda yake so ya je Kaduna ya bincika a riga ka an taba fada da ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa har aka kashe wani ko ba a taba ba wanda ya zo ya ce ai ana zaune lafiya ba su taba tsokanar su ba su ba ka san wannan waki ya ƙaryata wannan maganar da ya faɗa dan an taba yi Malam Umar Musa dan mai shi'a a Sakkwato da aka kashe dan wata ɗariƙa ne dan ɗariƙar Ƙadiriyya ne a masallacin Shehu Usman dan Gobe ɗan shi'a suka je suka kashe shi a Sakkwato to wannan ya zo ya ce ai ana zaune lafiya ba a taba yin wani abu ba ba komai to wannan ka san kawai wannan magana ce da ya yi ta min indi nafsihi daga gurin kansa ya yi ta don haka wannan yana daga ciki sannan yana daga ciki idan ka lura za ka ga sai dai a haddace addu'o'in banza suna nan da littattafai fili na addu'a addu'a a kan kaza za ka ga mutum ya haddace addu'o'i na shirme amma kuma za ka ga haddace ku lura da kyau ku gani mu uzumin malaman shi a yanzu ko kallon program ɗin su ke za ku ga mafi yawanci duk ayar da mutum zai dace ya zo da qur'ani ya wuce wallahi ba wai wa'annan na nan ƙasar ba manyan nasa na duniya ba haka su duk ayar da mutum zai dace ya zo da qur'ani ya yi ya buɗe sannan yake iya jin ainihin wato ayar da haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi a lura da shi da haka sun ce idan mahadi ya tashi zuwa zai zo da Qur'anin gaske domin Qur'anin gaske yana hannun al-Imam al-Mahdi al-Muntazir al-Hujja al-Ghaib wanda yaji ya koyi kamar yadda suka ainihin wato faɗa wannan yana daga ciki an yi wata tattaunawa tsakanin Adnan Urqut da wani dan Shi'a ana ce masa Muhammad Sadiq wanda wasu suka sa masa Muhammad Kazu Muhammad Maqareci ga duk talibai wanda suke jin larabci ina ba ka shawara su dinga hawa Google suna sassauke munazarorin Adnan Urqut da yan Shi'a akwai program da aka yi a tashar Safa wanda ba za su kirgu ba da suna kalimatu sawa da a nan kasar idan kana zaune a Najeriya kana kama tashar Safa amma yanzu ba ka kamuwa saboda farmakin da yan Shi'a suke kai mata kode wuce shi yasa yau suna wannan angul din gobe su tashi su koma wannan angul din saboda na san lokacin da a Iraki kadai saboda tattaunawa da ake da su ta ilimi daga farkon watan Ramadan kafin watan Ramadan ya kare sai da aka samu sama da mutum 10,000 sun fita daga Shi'a sama da mutum 10,000 shi yasa lokacin da Tijani Samawi ya cewa ahlus sunna jahilai ba sa karatu Usman al-Khamis mai littafin hukubatun min at-tarikh ya ce masa da Ibn Mutayyir al-Hilli yana da rai da na ce maka ka tambaye shi karanta da Ibn Taymiyyah shi zai faɗa maka cewa ahli sunna na karatu ko ba sa yi da ya faɗa maka tunda littafi kwaya ɗaya ya rubuta wannan littafin nashi shi ya janyo Ibn Taymiyyah ya mai raddi mujallal 9 littafi kwaya ce to da yana da rai da na ce ka tambaye shi zai faɗa maka ahli sunna na da karatu ko ba su da karatu sannan akwai Khalid al-Wasabi idan ka kashi zaka sa Adnan sai ka sa Ur ainun sira'un Ur ainun sannan sai wawun sai dalu zai fito maka da sunan shi zaka ga munazarorin shi da tattaunawar shi to an zo ana tattaunawa da shi wannan dan Shi'an ko yanda kai wannan satin ka sa cikin abubuwan da zaka bibiya in Allah ya ga wannan tattaunawar zaka same ta da suka yi ta a tashar Safa a kalimatu sawa cikin abin da aka tattauna da shi yake cewa wannan Qur'anin duk wanda ya kalli tsaban tsarin tsayin da aka tsara shi yace da gani ka san ba daidai Qur'anin nan yake ba yace saboda ai kowa ya san cewa surorin Makka aka fara saukarwa sannan sai surorin wa yace to ya kamata tsarin Qur'ani ya zama surorin Makka ne sannan sai surorin wa yace samun surar al-Fatiha a matsayin makkiya a samu Baqara madaniya an Ali Imran madaniya Nisa'i madaniya Ma'ida madaniya yace wannan yana nuna akan tsarin yadda Qur'ani yake haka ba ka tsarin shi gaba wannan dan Shi'a ne yake faɗa baki da baki ana tattaunawa da shi yana faɗa yana cewa tsarin Qur'ani yadda yake haka ba tsarin shi gaba shine Adnan Urqut ya maka tambaya yace maka shin Usman ya tara Qur'anin nan yadda yake so ne ko yadda Allah yake so ɗayan biyu yace ba na amsa yace idan ka ta ce ya tara Qur'anin nan yadda shi yake so to ina alƙawarin da Allah ya wa annabi cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana yace in ko ka ce Usman ya tara Qur'anin nan yadda yake haka yake to yadda din yake haka Allah yake so a tsara shi sai ya bar shi haka wannan ita ce amsar da shi wannan musulmin ya ainihin wato bashi dan haka maganar yadda da Qur'ani kwata kwata bata taso ba yanzu Qur'ani ya ce mana annabi wa auladul mu'minina min anfusihim sai yake wa azwaduhu ummahatu da nassin Qur'ani ya ce matan annabi iyayen mu dan girman Allah duk muminin da ya da matar annabi mahaifin shi sai zai kunda mata zai Allah ya faɗa karare ce mahaifiyarka ce ka kunduma mata zagi in yadda da maganar Allah ne da ka yadda da ba za ka yi ba suna yi ko ba sai suna yi kuma da tun ana yi a boye har yanzu an fito fili karar aikihi ba a koyewa amma inna rabbaka da bilmir sa Allah yana nan madakata yana ainihin wato jira kuma sai ya dauki mataki akan abin da ake na taba mutuncin bayan Allah wanda ba su ji ba ba su ainihin wato gani ba idan kana karanta tafsiran su zaka sha mamaki duk abin da ka sani a matsayin tafsiri to aka san sa shi a cikin a matsayin shine tafsiri in kace ba daidai bane sai maka kawai sun gane kai mukin ahlul bait ne inna safasar ayar a haka to a haka yake kamata a ce an bar ayar nan a ci gaba da tafiya da ita akan haka kuma za a bar wannan ainihin wato aya din sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya zo ya tsarkake su yace mutanen kirki sannan mutum ya zo ya ce a yanzu kwalan nan fa wani abu da zai baka mamaki wallahi cikin abin da ni kaina ban taba ittila'in shi ba sai daga bayan nan ko kun san cewa shi'a suna ƙaryata cewa basu ma yadda Abubakar shine sahabin annabi ba ta hanyar abin da Qur'ani ya faɗa yanzu abin da musulmi suka yi ijma'i akan shi a duniya cewa idh yaqulu li sahibihi waye sahibihi abokin shi ko to wallahi tallahi yanzu ɗan shi'a na ƙaryata cewa basu yadda ba ba wani sahibi shine Abubakar wannan ƙarya ne saboda sannan annabi ya fita Abubakar yana ba gida ko guta bima kaza 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 haka su wannan ni na gani da bidiyo akwai wani malamin su Kamalul Haidar ya fito ya faɗi wannan maganar karara da malamai da dama daga cikin malaman shi'a da suka fito yanzu suke faɗa wannan maganar cewa ai maganar cewa Abubakar shine sahibi wannan magana ce kawai shafi faɗi ce shafa labari shi ne ce ba a yi ta ba gaskiya ba ne wannan shine abin da waɗannan mutanen suke faɗa shi yasa malamai suka ce yayin da ya tabbata irin wannan da nassan Qur'ani duk wanda ya fito ya ce Abubakar ba shi bane sahabin annabi da Allah ya faɗa yake idan ya kula da sahibi wannan ya kafirta ya fita ya bar addinin musulunci amma wani duk da haka ne ce to ai ba matsala bane ai ana zaune lafiya da su ai ana kaza 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 ai ana kaza ai da ana kaza kaza shikenan sai ai kai dama munafiki da dole wata ran ko sai ya ci wa sai ya ci ne shi kuma duk wanda yake son ci gaban addini Allah ka ciyar da shi gaba wanda kuma ci gaban shi ya damu da shi ko da addini zai rubuce Allah kar ka bar shi ya ci gaban kuma abin da yake nema kada ya samu wannan shi to saboda haka wayannan al'amura suna daga cikin abubuwan da suke tafiya a cikin abubuwan da muka yi kwanan nan na nuna bidiyo na shi wani ɗan shi'a ana ce masa Yasir Habib asalinsa ɗan Kuwait ne Kuwait ka kwace nationalitin sai ya gudu ya koma Ingila da zama yanzu ya taɓa yin hafla walima ta murna da ranar da Nana Aisha ta mutu aka kawo wasu mawaƙa guda biyu suka yi waƙa ta rashin mutunci suka zagi matar annabi Muhammad zagin da ɗan iska ɗan tasha zaune gari banza bai kamata a mai wannan zagin ba amma suka wa matar annabi irin wannan zagin shi wannan malamin da ya tashi yana tashi abin da ya fara faɗa ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku Aisha ƴar gidan Abubakar tana wuta wallahi wannan bidiyon akwai shi wanda suka bibi karatunmu shekaru da dama na tafarkin magabata sun ga wannan bidiyon daidai gurin kuma har yanzu wannan bidiyon akwai wani ɗan shi'a shi ma yanzu can kwanaki banda wannan da na faɗa lokacin da Nelson Mandela ya mutu akwai ɗan shi'an da ya rubutu a Facebook ya ce Nelson Mandela ɗin nan ya ce wai ya fi sai da na Abubakar a Facebook wannan shi a yi rubuta ce Nelson Mandela ɗin nan wannan na South Africa wanda kafiri ne bai ma shaƙi da awar musulunci ba ko ya ce wancan Nelson Mandela ya fi sai da na Abubakar Abubakar ɗin nan da yake kwanta a kabari da annabi kashi amma ya ce Nelson Mandela ya zo shi to yanzu kai in ba ka mai da kanka banza ki dahumi doruwawa baka san abin da kake yi ba ta yaya wanda bai yarda da musulunci Abubakar ba zai yarda da naka kai hannuwa ka karba da za a yarda da naka musulunci shi yasa abu biyu ne yake damun mutane, wasu son zuciya, wasu kuma rashin sani. Shi yasa na sha faɗa, duk in ka ga mutum yana rarage ya kasa fitowa ya bayani direct akan matsalar shi a tokar ka raba ɗan biyu, ko dai jahili ne ya ji karatun addini, to shi kuma jahilci dama a kankin kanki cuta ce. Shi yasa Abu Al-Qayyim ya ce wal jahlu da'u qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafaqan, da'u qatilun cuta ce mai kisa, wa shifa'uhu maganinsa kuma amran fi at-tarkib muttafaqan. Yulti an sa man nassun min al-Qur'an aw min sunnati wa tabibu zaka al-alim ar-rabbani, sai an samu malami na Allah in an samu Qur'ani da sunna, to sai an samu malami na Allah sannan suke iya warkar da wancan cutar ta jahilci. Da ko dai jahilci, sannan wani lokaci jahilcin ya zamanto jahilci murakkabi, shi ne radulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, bai sani ba, bai san bai sani ba, kuma bai yadda cewa bai sani ba. Ka ja aya, ka ja hadisi, ka yi bayani, sai taimaka aya je Czechoslovakia, ya je Bulgaria, ya je Singapore, to shi yana ganin fa abin da ya gano a Singapore ba shi bane wannan bayanin ayar da kake, saboda ya kin karatu. Sai sa aka ce idza kunta la tadri fa tilka musibatu, in baka sani ba to wannan ma bala'i ne mai zaman kanshi. To jahilin murakkab kenan, shi jahilin basir yana da saukin kai, wanda bai san abu ba ya yadda bai sani ba a sanar da shi da sauki. Amma wanda zai zai dauko 1 plus 1 in an hada a ce 2 ya ce a ina ai 30 ne, mutane ne ba su gane ba, ya ce kuma da Allah ka dan bashi wasu mintuna zai maka bayanin da sai ka fahimci 30 ne, kaga wannan za ku sha wahala da shi kuwa. Da haka wannan yana ciki. To ko dai ka samu mutum jahili bai yi karatun addini ba, kuma bai da alaka da inda ake karatun addini, za ka ga abin da ya faɗa ya cancanta ya faɗa. Ko ka samu mutum in yana da alaka da karatu, to billahi da zika tabbatar ko akwai munafunci a zuciyarsa. In ba zai fita daga ɗayan biyun nan ba, ko dai akwai jahilci, in ba jahilci ka ga mutum yana rarage fa akan matsalar shi, to kar ka raba ɗaya biyu, akwai munafunci a zuciyarsa, munafiki. Wannan ita ce ka'ida. Shi yasa za ku ga duk wanda ya zo a kowane makami yake nema maka fahimci yana rarage shi, yana da alaka da shi, to mun sa kafar wando ɗaya da shi kenan. Kuma duk wanda zai lugurguza ta tukuwa ya kuma za mu mai addu'a, za mu goya mai baya. Wannan ita ce ainihin wato ka'ida. Sannan wallahi ya zama wajibi mutane su tashi duk wani abu da Allah ya ara musu na dama, na ilimi, na lokaci, na kuɗi, wannan muguwar aƙidar dole ne sai sun tashi sun yaƙi ta. Kuma wani abu da mutane ba su gane ba, kun ga kafin wannan waƙi'ar ta faru, wallahi inda mutane an tashi ana yin abin nan da gaske, in shi annan matsorata ne fiye da yanda ba faru. Ni mun zo na gida ɗaya da su, mataimakin gwamnan su mun zauna ga ɗaki na ga ɗakin shi, kuma akwai masallaci a ƙofar gidan, a yi sallar asuba yana zaune, kuma in tashi in tattake su kuma in koma gida in zauna. In kaka sa kasa ɗin waƙa, in nemo kasa ɗin Malam Kabiru Gombe ko na Albani, ni ma in danna haka muka dinga. Kuma a gayyace ni wa'azi waje in fita in je in yi wa'azi, kuma in tattake su in koma gida in kwanta. Tsoro idan kana ahli sunna ba za ka bane, domin daga lokacin da ka tsorata maƙiyinka ya riga ya samu rabin nasara akan ka, sai dai ƙara sarari. Me yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ce fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin, an fifita ni akan annabawa da abu guda shida. Yace wutsitu jawami al-kalim, an bani jawami al-kalim, ta yadda zai yi magana kwaya ɗaya, hadisi ɗaya sai kaga an ɗauke shi an mayar da shi littafi. Sannan daga ciki yace wa nusurtu birru, an taimake ni da tsoratar da matsiya tsawon tafiyar wata ɗaya, daga lokacin da annabi ya damfari gari yana zuwa, tun kafin wata ɗaya Allah ya sa wa matsiya tsoro. yanzu ya samu rabin nasara a kansa da ya zo ƙara karami kawai zai saboda sun riga sun tsorata saboda sun riga sun firgita to da aka yin shi a sun tashi suna ta ƙoƙarin bi yadda za su yi ta kowace hanya sai sun yaɗa wannan addinin na shi'anci don ba addinin musulunci ba ne addinin nan na shi'anci to dole kuma masu addinin gaske su tashi bi yadda za su yi yaɗa addinin gaske a irin wannan ne Allah yake cewa la tahinu fi ibtira'il qawl kada ku rauni wajen neman mutanen in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamuna duk wani guri da za a fada in kuna jin radadi su ma suna jin shi amma bambanci shine ko kuna tsaunan ku samu rahama a gurin Allah wanda su ba haka abin yake ba to mutumin da ya mutu yana kiran yama hadi a batinsa yana kiran wani musulmi idan zai mutu me ake so ya cika da shi to mutum ya mutu yana kiran wani abu a ƙarƙashin wannan abin da yasa na ce muku suna da tsoro me yasa Allah yake ɗaukar tsoron musulmi yasa a zukatan kafirai Allah ya faɗa ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi sai mun ɗauki tsoro mun sa a zukatan kafirai saboda abin da suke na shirka da Allah to wayannan mutanen wannan shirkar da suke da Allah ƙararar take a fili take yanzu cikin abubuwan da suka faru wasu daga cikin jami'an tsaro wanda baba musulmi ba da suka zazzage makabartunsu wala sun tabbatar wannan tsarin ba irin tsarin musulunci ba ne don makabartar musulmi ba a yi mata haka ka je ka shiga makabarta ka ɗauka kana wusasa ne sai ka ce ka zo wusasa ka ga gine-ginen kaburbura da waye da waye da waye to irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da ita to shi wannan Yasir Habib din nan ya taɓa yin wannan walimar a Ingila suna da bashin ɗin mutane wajen raba mutane kai biyu cewa aƙidarsu wasu su fito su tabbatar da ita wasu kuma su tsare ta shi yasa za ka ji dimin da'iman idan an ce kuna zagin sahabbai za su yi ƙarya ne ana musu sharri ne ba sa yi to wannan maganar da suke faɗa tana da harshe guda biyu harshe shi ne wanda kai ka yadda cewa sahabbai ne shi zai yadda sahabbai ba ne da haka wanda shi yadda sahabbai ne wallahi mu ba ma zagin wallahi mu ba ma zagin sahabbai yana nufin wanda ya yadda sahabi ne to shi fa bai zagin amma kai dama wanda kai yadda sahabi ne shi bai ma yadda musulmi ba ne da haka yana zagin wannan ba wani abu ba ne saboda haka za ka ji hatta a duniya wasu na ta ƙoƙarin ƙareta yanzu kwanan nan na ga wani bidiyo na wani daga cikin 'yan shi'an da ya fito ya ce ariyar sharan na isra'ila idan yana da kare karen ariyar sharan na isra'ila ya fi abubakar da umar su dubu to shi ne daga baya yake faɗa yake cewa ba yadda za a yi duk yadda muke so mu koyi ma ahlus sunna cewa ba ma zagin sahabbai wannan abu ne da ba zai ƙurba ya ce domin kar ku manta mutanen nan suna da karatu sun karanta littattafanmu kuma suna bincike a cikinsu ya ce yanzu abu ɗaya kawai ya rage mana wannan maganar da nake faɗa wallahi lokaci zai zo duk bidiyoyin zan haska su don mutane su saurari maganar su ji abin da suka faɗa ya ce to yanzu abu guda ɗaya ya rage mana dole mu a matsayinmu na 'yan shi'a a aƙidar mu mai yadda cewa Abubakar da Umar da Usman kafirai ne ya ce amma yanzu abin da ya rage shi ne mu fito da dalilanmu me yasa suka kafirta amma yanzu mu ci gaba da yin ɓoye-ɓoye ke duk ba ta taso ba dole a fito kai a faɗa gaskiya na ce eh gaskiya ka faɗa gaskiya irin wannan gaskiyar da shi ya faɗa muna son ta gwagwa a fito a faɗa gaskiya shi yasa za ku ga karatunmu da muka yi a Kaduna an yi walƙiya kowa ya ga kowa yanzu munafukai munafuncinsu zai ci gaba da bayyana dan wallahi duk wanda ya dafawa zagin matan annabi da zagin sahabban annabi ya dafa mai ya goya masa baya da rantsi da Allah duk yadda yake da'awar son ci gaban addini ƙarya yake munafiki wai kai kuma da baka yi dama kace a mutunta matan annabi a girmama sahabban annabi a girmama Qur'ani a girmama sunnar annabi wai kai dama annabi ya ce fatakunu sanawatun khadda'a za ku ga shekaru na yaudara nan gaba yusaddaqu fiha al-kadhib makaliyaci ya magana ce gaskiya yake wa yukaddabu fi as-sadiq me gaskiya kuma ya magana ce ƙarya yake wa yu'tamanu fi al-kha'in mutumin da yake maha'inci ne a amince masa wa yukawwabu fi al-amin mutumin da yake amintacci a yi ta masa tsoratar da shi a yi ta mai barazana sannan wa yantuku fi ar-ruwaydah sabai suka ce wa man ruwaydah ya rasulullah annabi ta ar-rajul tafi da ka ga mutum kantacce wulakantacce amma ya takallamu fi amrin amma yana magana cikin al'amarin da yake yana da muhimmanci yanzu wannan ba mutum bane wanda yake attafi wulakantacce inda ƙasa ce da ake girmama karatu da masu karatu ya yi sai fito yin maganar malanta ya kai yaushe za ka zo gaban mabiyanka ka ce musu wai Ali bin Abi Talib ya fi dukkan annabawan Allah daraja saboda mutane ba karatu suke ba har labbaika ya wani suke cewa labbaika ya wani irin algafa ta malam ya kawo dalili ya kawo hujja ba to shi wannan dan shi an Yasir Habib sai suka zo lokacin da ya fito ya wannan zage-zagen gara na Aisha sai shi wannan Kamalul Haidar din yazo yana masa raddi cewa wannan ba a tsigar mu bace ta Shi'a yace za a samu wasu hashish ciyayi da kwari na hasta shi a karatun mu da littafin da komai sai yace wannan mutumin yana ce min hashish saboda na taba mutuncin na Aisha yace ba ni ba yace na san wannan mutumin daga cikin mutanen da yake girmama yake kallon sa a matsayin mujaddadai ko mujaddidi akwai Khomeini yace tambaye da nake maka Khomeini yana daga cikin hashish sai kawo littafin shi kitabu sahara ga inda Khomeini yake faɗa a littafin shi kitabu sahara ya lissafo suna na Aisha da Hausa da Talha da Zubair yace wa in kanu akhbasa anjasan min al-khilaj wal khanaji yace sun fi zama datti sama da alabi da ainihin wato karnuka haka shi wannan Khomeini ya faɗa a littafin shi kitabu sahara amma saboda sun rena mutane wa sai mutum ya zo ki aji bai zage sa bai ai shi kaza 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 ai shi kaza 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 da haka ya zama wajibi mutane dole ne su tashi wannan muguwar aqidar fasida wallahi sai an ci gaba da yakatta yaka na duk wata hanya da ya kamata a yake ta ilimi da karantarwa da duk wata wasa'il da za a yi dan karantar da ainihin wato addinin Allah da haka ina ganin lokaci yana ainihin wato ci gaba da hararar mu dan yanzu mun dauki ainihin wato abinda zan tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki kuma ya yafe mana a ɗan uwa malam Abdullahi aqida tan ina ganin shi ya shigo shi ma ya samu guri ya sani da mutane saboda haka alga ta malam na ga shigowa ka muna maka barka da zuwa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da malam kuma ya kamantar da mu abubuwa wanda ya jama'i ya kiranta bakan daniya domin an mana shimfiɗa wadda take ba ranar da za ka daina jin taushinta sai bayan ka sauka a kai a aqidance a ibadance a mu'amalance wajibi ne mu ɗauki kalmomin da suka fito daga wannan lacca ba ma jimloli ba mu yi nazarinsu da kwakwalwa ta basira mu fahimce su da kyau sannan mu aikata abin da ke ciki na yi amanna idan muka yi aiki da abinda muka ji yau rayuwarmu za ta daɗa kyautatuwa kuma muna kyakkyawan fata ga makomanmu. Don haka a ba wannan bayani mahimmanci, a bi shi sau da ƙafa, a yi aiki da shi kuma a isar ma wanda bai kai game shi ba, domin wannan shi ne take ta masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ballighu anni ne walau aya li yuballigha ash-shahidu minkum al-ghaib. Malam ba abinda za mu ce sai dai mu kama addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara taimako da hagaji da basira, kuma Allah ya sa wannan karantarwa da aka yi mana a cikin kyawawan mizanin ayyukanku. Malam na da abokin tafiya, ina ga za mu miƙa mashi abin magana mu amfana da wasu kalmomin da na yi imani za su amfane mu. Malam Umar.
Shehu Zaria.
To bari in kammala. Ai,
ko baka ce ba ta bayyana. Malam Umar Shehu Zaria. Duk gwagwar mayar nan da shi ake tuntuni. Allah ya saka muku da alkhairi. Bari mu miƙa masa domin mu.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أن قام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, الحمد لله سوكي أبو نديكي أيناني أزوني دا ما متانينا شاوة دا دا ما شو كدونا تنديات أبتا شوا أنا إندنكي أزوني ina ganin malaman da suka karantar da ni tun daga alifin babu. Daga nan inda nake zaune ina ganin malamai na tun lokacin da nake fita gida ba wando a ce koma gida. Ga su Malam Ibrahim, ga su Malam Atik, ga su Malam Abdulkarim Tanko. Waɗannan su ne farko-farkon malaman da suka karantar da mu tun daga alifin babu a rayuwarmu. Don haka nan zamana a nan ba zama ce ta fifiko ba, zama ce ta rakiya da nema ɗaya daga cikin malamanmu wanda muke dawa tare da su kuma yake karantar da mu, Malam Musa Yusuf Afadis Sunna hafizahullahu ta'ala. Ba karatu zan yi ba, duba da iyaye ne da malamai a gabana, amma a dunkule a iya abin da nake gani ya kamata a ce ko da komai ya kubuta a cikin kwakwalenmu a wannan haduwa, to kada waɗannan nukutoɗi guda uku su fita daga cikin tunaninmu. Na farkonsu, malam ya yi magana akan al'amari ne mafi tsadan al'amari a cikin rayuwar dukkan musulmi, ta ce magana aƙida. Idan mutum yana da aƙida, ko me ya rasa shalele ne shi a wurin Allah. Idan mutum ya rasa aƙida, ko me ka ga ya samu, to wannan mutum a tararre ne shi. Don haka nan waɗannan kalmomi kalmomi ne wanda da za a rubuta su da ruwan zinariya ba za a asarar su, ba a asara aka yi ba. So ya kamata mu gane muhimmancin abin da ake magana a kansa. Sannan a cikin bayanansa ya ta kawo magana waɗanda suke kishiyantar wannan da'awa ta sunna. Ba makawa dole a kishiyanci da'awar sunna, domin ita ce wanda ba ta da kini ba ta da sa'a. Ita ce da'awar da ko ka ki ko ka so, in dai a kanta kake, to dole wani gani yake yakarsa kake, ko da baka san shi ba, baka taba ganin shi ba, baka taba magana da shi ba. Saboda wasu sun shiga rigan addini suna yaudaran mutane, wasu sun shiga rigan addini a matsayin sana'ar da suke cin abinci da shi, wasu sun shiga rigan addini a matsayin sana'ar da suke zina da matan mutane da sunan mutu'a, wasu sun shiga rigan addini don su bautar da wani kansu ba don su bautar da su Allah ba. Kai kuma ka zo duk kana kwaranya waɗannan, kana nuna asalin a zo a bi Allah. Shi ya sanya dukkanin galibin malaman da ake kashewa a tarihi za ka ga malamai ne na Ahlus Sunna. ajiya da yau. Malam ya maganin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai sunan wannan masallaci ƙarshen rayuwarsa a kurkuku ya kare. Me yasa? Shugaba ne shi, ɗan siyasa ne, sata yake bori ko fashi, subhanallah. Abinda ya haifar da wannan dai bai wuce kira ta da'awa din ba. To da haka nan wannan shine na farko magana akan aqida ta Ahlus Sunna. Abu na biyu da malam yayi magana wanda ya kamata dole yana cikin tunaninmu shine maganan ilimi. An wuce lokacin da yanzu za ka yi mutane ci da buguzun ba a yanzu. A yanzu ana zamani ne ta hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Baje kolin dalili ake yi, baje kolin ilimi ake yi. Billahi al-azim, mada mun ba karatu za mu tashi mu yi da gaske ba, to sai dai fa mu kare shaihu, amma ba abin da za mu yi. Kuma waɗanda suka gabace mu, mun huta da guminsu ne sakamakon karatu da suka yi. Shi yasa babanmu, kakanmu, Allah ya ƙara jin kansa da rahama, Malam Abubakar Mahmud Gumi, har ya bar duniya da awarsa ba ta wuce a dage a yi karatu ba. Wannan nasiha ita ce a yau muke ganin ta take aiki. Kuma in ba za mu yi aiki da wannan nasiha ba, tabbas ba mu mene ba mu gode abin da ya yi mana ba. Sun ƙarar da rayuwarsu a bisa wannan tafarki domin mu huta, to dole mu ma mu tsayu a kan abin da ya kamata don mene, don mu samu gobe mu tsira. Shi yasa ko Allah Maɗaukakin Sarki ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu, sai ce mene, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Da gaske abinda malamai ke magana a ƙarshen wannan aya, na farko Allah ya nuna fifikon masu ilimi, ya nuna ba nesa suke da shi ba, don ya sa su zama masa masu shaida a matsayi a mataki na uku. Shahidallahu, Allah ya shaida shi a karan kansa. Wal mala'ika, sannan mala'iku sun shaida. Su waye ƴan kusa da Allah? Aji na uku su ne wa ulul ilmi, masu ilimi. A kan menene suke shaidan annahu la ilaha illa huwa? Maganar aqida ce dai ake. Ka gane muhimmancin aqida, ka gane muhimmancin ilimi. Sannan Allah ya ce qa'iman bil qist, wannan ke nuna maka jahili ba zai iya adalci ba, dole sai mai ilimi. Don haka taken gidan Ahlus Sunna ya kuwa karatu ne da ilimi. Mu ba ma rikici, mu ba ma hayaniya. Mu hajar mu tafi karfin a tallata ta cikin kazanta da hayaniya. Hajar mu da dalili da hujja ake baje ta a gane ta. So don haka nan wannan shine abu na biyu. Abu na ƙarshe kuma wanda zan takaita a kansa, a cikin bayanan malam ya nuna cewa babu makawa wannan addini ba zai tsayu yadda ya kamata ba sai kowa ya kawo ɗauki gwargwadon daman da Allah ya ba shi. Wani da dukiyarsa dole zai taimaki wannan addini. Sayyidina Uthman radiyallahu an yana daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna, amma sanadiyar dukiya sai da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu abin da zai ƙara cutar da Sayyidina Uthman ko da me zai aikata a bayan wannan rana. Sayyidina Abu Bakar da dukiya Allah ya yabe shi da cewa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, har zuwa ƙarshen da abin da Allah ya faɗi. Sannan abu na biyu wanda Allah ya ba su ilimi su dage su karantar, su sani Allah ya zaɓe su mafi alkhairin zaɓi da Allah zai ma ɗan adam shi ne fahimtar da shi addini. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna. To dan haka nan wannan shine yan uwa musulmi, duk wanda ke da wata dama ko ta mulki ka bar ambato na abin da bayan ka za ka faɗi alkhairi a kanka, wannan shine cin nasarar rayuwa. Kar kai shugabanci ka shuɗe a rinka cewa shi ya dasa mana abu ta na zaman mana fitina, shi ya ba tuwa na dama aka rinka zagin sahabbai ya zaman mana fitina, lokacin shugabancin wani lo, kar kai da kai wani ka shiga cikin waɗannan an tuna a ce ai lokacin shi aka yi kaza ta tsaida adalci. Da wannan nake gani ya kamata in takaita a nan, duk da cewa tare muka zo da Malam Musa Yusuf Ahmadu Sunna, duk da haka dai zan sake amfani da wannan dama in nuna farin cikin mu a madadin mutanen Zariya, dan yanzu na dawo gida rakiya kadai nayi, cewa muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi, sannan kuma Allah ya ƙara ma rayuwa da ilimi da zuriya albarka baki daya. Ina ga wannan shi ne a takaice abin da zan faɗa. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
ماذا من الشيء الله تعالى يتركها دعم خير يا لحظة شكرا يا نند مارني تتنك أمين توتي كتين تتوت domin in ka dubi bayanin shi za ka tuna duk abin da abin mutunta insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya. A takaice a madadin waɗannan ma'aura da ƴan uwa waɗanda suka zo muka saurari karatu da wannan masallaci na Ibn Taymiyya, suna miƙa kyakkyawar godiya da fata ta alkhairi da kyakkyawar addu'a ga waɗannan bayin Allah. Muna fatan Allah ya saka muku da gidan aljanna, Allah ya kai ku gida lafiya, Allah kuma ya maimaita mana. Malam mai dauke-dauke na alkhairi, muna maka addu'a kai ma Allah ya saka maka da alkhairi. To ba mu samu tambaya ba, amma na ga ana
kyau.
Bayan isharin nan insha Allah ina ga fatan da kai ka da imani da wannan da mun gaba ke da mun gaba ku a gidan Allah. To da ta ke insha Allah da gobe Allah kuma da kuma Allah da Allah. Amma ya ce
ya ka dawo da wani a ai ba zai ka aje wannan sake mara shi aje
Allah ya saka mana da kai a mana da tsaron da ne kan bayan guda daya tambayar ke cewa malam mata ta tafi da rimi na aji ga shi bayanan da kai tana da nauyi a kai na in karanta da ita aji ne to mana sai a nan koyar da ita aji ne domin sauke wannan nauyin da bayanan da
dama cewa kai ka ji ka arziki sai mu ce to dama shi arziki Allah ya musu turri da liman ya sha mu wannan matsalar yanzu ana samun ta mafi yawanci yanzu mata mazajen da suke aura mazajen sun kuma lalata inda na aji saboda abinda ke faruwa yanzu ka bude makaranta yanzu ta maza da ɗalibai 300 to in aka shekara da ƙar za ka samu ɗalibai 100 sun rage a makaranta amma in ka fara makaranta da ɗalibai 100 mata shekara zai zaɓi za ka ga sun zama 300 kuma bil'aksi haka ake samu yanzu ba an fahimta ne to saboda haka wannan ƙalubale ne ga maza su tashi su nemi karatu na addini kai ka san ko ba a faɗa maka ba ka auri mace ta fi ka karatu abin akwai nauyi gaskiya saboda haka ɗan uwa dagewa za ka yi yanzu tunda ka san ita ma ba da ita aka haifo ta da shi ba ko ya kai ko kuwa Imam Shafi ya ce ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman amma wa laysa aku ilmin kaman huwa jahil ka tashi ka nemi karatu wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an kowa ya fito daga cikin cikin babarsa ba wanda ya san wani abu duk wanda ka ganshi da wani abu na karatu akwai lokacin da bai sani ba to kai ma ka sa za ka yi dan Allah ka tashi ka koya yanzu akwai wani kwanaki matarsa sun samu matsala ita tana zuwa makaranta shi bai zuwa kuma shi bai san cewa idan an yi atishawa ba alhamdulillah ake cewa da haka in ya atishawa sai ce fita haram fita haram sai matar ta ce a'a mai gida ba fa haka ake cewa ai mun karanta hadisi cikin wani littafi uswatun hasana annabi ya ce idza atasha ahadukum falyahmadillah yace billahi alladhi naga tunda kika fara zuwa islamiyyan nan baki da kunya to wallahi in ma haka ne sai na hana zuwa islamiyyan kuma fa bai san sani bane ba a yadda cewa ta mai bayanin hadisin ma shi bai ma sani ba, kawai sai zarra da ido wai ya gano in tana gare shi kunya tana sana zuwa islamiya. Idan haka gaskiyar magana akwai wajibi akan maza shugul na rayuwa kar ya hana mutane su nisa da inda ake da alaka da karatu, domin ku lura da wani abu, duk inda shi'a ta zo tana zaunawa ne inda ba a karatu. Yanzu ku shela ne mutanen garin nan, yanzu wanda suke harkar shi'anci a garin nan ai mafi yawanci ba 'yan garin nan ba ne zuwa suke, ba haka ba ne? To wanda ake zuwa a je a farautu, din da aka je aka farautu su, babban abin da ake ribanta wajen farautu su shine ana yin amfani da jahilcin su. Kuma a tsari na Allah ya sa duk abin da ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi, yakan sauwake shi ya fi komai sauki. Allah ka ji kan Malam Aliyu na Mangina yake faɗa, yake cewa ka ta kasha aiki ba, ko kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a tashi, ya ce wanda ya bi na wangarudu ba zai daraja a lahira ba. Naka tunda sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka san su tauhidi ka za ka san su alwala da wanka, tun ba a yi koma mala'ika ba, ana aiko mala'ika to shi kenan magana ta yi, magana ta riga ta lalace. Yanzu nan ana zaune haka ce wani bawan Allah ya rasu, to ba wanda ya san yaushe mutuwan nan za ta zo, kuma zuwa lahiran nan dole sai an tafi ko da shiri ko ba shi. To me ya kamata ka yi? Ka tashi ka shirya, kuma shirin nan biyuwa dole sai ta hanyar karatu, wallahi sannan shirin ne. Na haka ina ba mutane shawara, duk wanda ya san yana da matsala irin wannan to ya tashi ya kokari ya kubarin din matsala, ya zamantu ya fi matarsa karatu shi ke koya mata karatu, wannan shi ne. Amma gaskiyar magana maza yanzu musamman samari masu tasowa sun yi nisa da inda ake yin karatu, kuma a duk tsoron Allah wannan matsalar a gyara ta, Allah kuma ya ba da ikon ainihin wato a gyara. Na haka ɗan uwa shawarar da muke baka, tashi za ka yi, ka sa za ka yi don Allah, kuma ka nemi karatun nan ta maka. Ba laifi ba ne yanzu idan ita ta koya maka a yanzu, amma ka koya a gurin ta, ka tafi wani gurin ka koyo, ka haɗa da nata da wani gurin ka bi ta nan gaba, ita ma ta dawo ta koya a gurin ka. Wannan shi ne abin da ya kamata. Yanzu ba ka kallon yadda mutane suke neman ilimin boko saboda sun ta'allaka cewa dole shi sai da shi za a rayu. Yanzu wulaƙancin da mutane suke ɗauka wurin karatun da za su yi na boko, inda za ka yi musu wannan wulaƙancin a wajen karatun Ƙur'ani bai gima za a yi. Saboda shi Ƙur'ani ana yi ne don wa? Don lahira. Shi kuma wannan ana yi ne don wa? Don duniya. Ita kuma lahira dama Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi. To shi yasa Allah ya jarraba mutane sai ka gama karatun ma aiki ya zama matsala. Yanzu ba shi gashi jami'o'i sun fito da kwasa-kwasai ba, tun kana ɗalibi za a faɗa ma ba dole ba ne karatun gwamnati ya yi, aikin gwamnati ya yi, tun ma kafin ka gama. Akwai ran da muka je Abuja wajen ɗan majalisa, wata kanta ce tun daga bangoncin ta kai bangon nan kuma ta kai sama, billahi lazi application ne na mutane tun daga sama har ƙasa na aiki. Yan ta Allah za ta mala in za ku faɗa mutane sashi zai su nemi sana'a zai in su yanzu masu haganin takardu ne, yanzu don Allah nan wa za a ɗauka takardu na aiki tun daga nan har zuwa nan. Abinda yake faruwa ke nan shi yasa sai ka je ka gama sai ka dawo sai ka ta yawo da kwalaye ga kada kwalin digiri kana cin bayani ba. Saboda amma wallahi in mutum zai ji tsoron Allah sai Allah ya sanya masa mafita bisa ga ƙa'idan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. To karatun boko yana da muhimmanci a rayuwarmu, to duk yadda yake da muhimmanci bai kai muhimmancin karatun addini ba, dan alaka tsakanin dan adam da Allah ba ta gyaruwa sai da karatun wa, sai da karatun addini. To kar ka bata alakar yadda ka gyara yadda alakar ka ta rayuwa za ta yi, amma alakar ka da wanda yake sa komai ya gudana a rayuwar ya lalace, kada mu yi makan mu haka. Allah ta'ala ya shige da mu kuma ya tsare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ana kunar da kuma mutum ne shallon ana a su zai tsibirin kanta akwai karanta-karanta cikin memory.